السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة 28 ga watan Rajab, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1415 wadda ta daidai da 30 ga watan Disamba 1994. Kamar yadda muka ainihin alƙawaranta cewa za mu fara karatun wannan littafi bayanu wujubil hijrati alal ibad na Shehu Usmanu Mujaddadi, Allah ya mishi rahama da gafara, amin. To shine za mu ainihin tabbatar da wannan alƙawari din. Sai dai kuma kafin ainihin mu fara, kamar yadda mukan yi duk lokacin da za mu fara karatun wani littafi, mukan ainihin bujuro abin da ya shafi takaitaccen tarihin mai littafin da kuma shi kanshi littafin. To amma Shehu Usmanu ya wadatu daga sai an bada tarihin shi a ƙasar Hausa, sai dai babu laifi a faɗi wasu daga cikin ainihin abubuwan da suka shafe shi. Da farko dai, shi Shehu Usmanu an haife shi a ranar Lahadi ne, 30 ga watan Safar, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 1168, wanda ya daidai da 15 ga watan Disamba 1754, wato miladiya tana da shekara 1754. Kuma ya rasu a ranar Litinin 3 ga watan Zulqa'ada, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 1232, wanda ya daidai da 1817, wato miladiya na da shekara 1817 miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Idan mun bincika za mu ga ya yi shekaru 63 kenan a duniya, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu. Kuma yau shekarun shi 183 da rasuwa, 183, ma'ana a shekara 200, shekara 17 kenan da rasuwar Shehu. Kuma ya gama rubutun wannan littafi ne a shekara ta 1221 hijiriya, wanda ya daidai da shekara ta 1806 daidai miladiya, wato yana saura shekara 11 da rasuwa ya gama rubuta wannan littafi da za mu fara karatu a yau. Yau shekarar wannan littafi da gama rubutawa 188 kenan. To wannan abin da ya shafi shi Shehu kenan, Allah ya gafarta mishi. Wannan littafi da za mu fara karantawa an samu wani malami Balarabe na kasar Sudan, shi ya ta hakikin shi ya zauna ya ainihin mayar da littafin yadda yake, kurakuran da suka ainihin faffaru a wajen bugu da sauran rubutu duk ya dawo ya gyaggyara su. To shi ma yana da kyau mu danji ainihin wato tarihi akan shi, don shi yau wannan littafi hidima, ba don haka ba littafin ba mamaki ya fata ko kuma ya canza daga halin da yake. Shi kuma sunan shi Sheikh Fathi Hassan Al-Misri, shi ko an haife shi ne a garin Abri da ke yankin arewacin kasar Sudan, balaraban kasar Sudan ne, a shekara ta 1926, wato 1926, wato a yanzu shekarun shi 68 da haihuwa, shi yana nan dare a yanzu. Kuma bayan ya gama karatun shi na primary a ainihin wato kasar Sudan, ya samu shiga college ta Gordon Memorial College a Khartoum a nan kasar Sudan. Bayan ya kammala karatu a wannan makaranta ta ainihin secondary, sai ya samu wata makaranta a London, wato kasar Ingila, mai suna School of Oriental and African Studies University, a inda ainihin ya samu digirin sa na farko. Sa'an nan ya taho nan Jami'ar Ibadan ta Najeriya, inda ya samu PhD, wato Doctor of Philosophy, a nan jami'ar ainihin Ibadan kenan ta nan Najeriya, ma'ana ya zo nan Najeriya kenan. Shi Dr. Al-Hassan a Al-Misri, ya kuma ainihin karantar a yi ta jami'ar ta Ibadan daga 1961 zuwa 1971, ma'ana daga hijira na da shekara 1961 zuwa 1971, wato ya yi tsawon karantarwa a wannan jami'a ta Ibadan shekara 10. Yau da gama karantarwar shi a wannan makaranta shekaru 23 kenan. Sannan kuma ya karantar a jami'ar Musulunci ta Omdurman, wato jami'ar Muhammad bin Abdullah Fass a Morocco, daga shekara ta 1974 zuwa 72, ma'ana ya shekara biyu yana karantarwa a wannan jami'a. Yau da gama karantarwar shi a wannan jami'a shi ya kama shekara 18. A halin yanzu dai yana karantarwa ne a jami'ar Khartoum a can ainihin wato kasar Sudan, inda wannan ainihin wato jami'a ta Sudan ta ba shi matsayin professor, yanzu professor ne shi wannan shehun malami. Ya gama ta'alikin wannan littafi ne a ranar 12 ga watan Rabiul Awwal, hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama, tana da shekara 1396, wanda ya daidai da 12 ga watan April 1976, wato yau shekara shi 18 kenan da gama ainihin wannan ta'aliki. To shine ainihin aka buga wannan littafi da ainihin tahqiqin nashi da kuma ainihin ta'alik. To haƙiƙa shine ka ɗauko wani tsohon littafi wanda ya daɗe da rubutawa, an samu saboda tsawon zamani wasu kalmomi sun dan babbata a ciki, sai ka tattaro dukkan ainihin bugun littafin, sai ka zauna ka gyara shi, ka tabbatar da shi yadda yake, kalmar da take buƙatar fassara ka fassara ta, hadisin da ke buƙatar ba a faɗi inda aka ruwaito shi ba ka faɗi inda aka ruwaito shi, sannan ka faɗi matsayin shi wajen inganci ko rashin inganci. Wannan kuma shine takhriji. Ina fata an gane. To Allah ya shiryar da mu. To za mu fara ainihin karatun wannan littafi, kitabu bayani wujubil hijrati ala al-ibadi wa bayani wujubi nasbil imami wa iqamatil jihadi. Ma'ana littafin da ke bayani akan wajabcin hijira akan bayin Allah, duk sa'an da zalunci ya yawa aka kasa yadda za a yi a gyara shi, to wajibi ne bayin Allah su hijira su bar wannan ƙasa. Wa bayani wujubi nasbil imami, da kuma bayani akan wajabcin musulmi su kafa shugaba guda ɗaya wanda yake zai rinka ainihin magana da sauti ɗaya gaba ɗayansu, su kuma su amsa ba tare da saɓani ba. Wa iqamatul jihadi, da kuma tsayar da jihadi domin mutunci ya tabbata yadda rayuwa za ta yi daɗi. Ta'alifu Sheikh Usman bin Fodi, wanda ya rubuta shi shine Shehu Usman dan Fodio. Wannan ainihin wato sunan baban shi Shehu Usman Muhammad, amma dangin shi Fulani na wancan zamani suka sa mishi Fodi, ma'ana Fodi al-faqih, ma'ana mutumin da ya san ilimin fiqh. Muqaddimatul muallif, da shimfidar shi mai littafi Shehu Usman kenan. Yace bismillahir rahmanir rahim, muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Tsira da aminci su tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammad da mutan gidan shi da sahabban shi, Allah ya amince musu matukar amincewa. Qala al-abdul faqir al-muttar li rahmati rabbih, bawan Allah mai bukata ga rahamar ubangijin shi shine Usman bin Muhammad bin Usman bin Saleh bin Muhammad bin Harun al-ma'ruf ibn Fodi, wanda aka fi sani da Ibn Fodi. Tagammadahu Allah bi rahmatihi, Allah ya lullube shi da rahamar shi, amin. Ga abinda shehu yace, alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta baki daya. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin, ila da aminci cikakke mafi falala su tabbata ala sayyidina Muhammadin, ga shugabanmu Annabi Muhammad, wa ala alihi da mutan gidan shi, wa sahbihi ajma'ina, da kuma ainihin wato sahabban shi baki dayansu. Ma'ana Shehu Usmanu ya fara da salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan yadda alfazazi yake cewa bihi yuktamu dhikru lijamilu wa yubda'u. Wa radiyallahu ta'ala an sadati tabi'ina, Allah madaukaki ya yadda da ainihin shugabanni waɗanda suke masu biyayya ga ainihin malaman su, ma'ana tabi'ai kenan, da kuma ainihin su sahabbai waɗanda suke da biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. to a wani nuska din yazo da asadatu, a wani nuska din yazo da asadatu. Wal ulama il amilin, kuma Allah ya yarda da malamai masu aiki da ilimin su. Wal a'immatil arba'atil mujtahidin, Allah ya yarda da shugabannin mazhabobi guda hudu din nan masu kokarin kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sune Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbali, wa muqallidihim ila yawmiddin, da kuma duk waɗanda suke koyi da su har zuwa ainihin ranar alkiyama. Allah ya ƙara musu yarda baki daya. Amma ba'du, to bayan haka, dama yana daga cikin sunnar mai magana ko mai rubutun littafi bayan ya gama basmala da salati da sauran abubuwa sai ce amma ba'du. Za mu karanta insha Allah cikin sahihul Bukhari, zai koyar da mu babin da ke magana sunnancin amma ba'du. In ka gama jawabanka kafin ainihin wato ka fara jawabanka bayan ka gama basmala da sauransu, sai ka ce amma ba'du. Ina fata an gane. Shine mawaki yake cewa laqad alimal hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha. Yace ai dangi na sun san da nace amma ba'du, to hudu ba ce za ta biyo baya kenan. Sai shehu yace fa hadha kitabu bayani wujubil hijrati alal ibad, wannan shine littafin da ke bayanin wajabci da farlancin yin hijira akan bayin Allah, wa bayani wujubi nasbil imami, da kuma bayani akan wajabcin dole ne musulmi su dora shugaba guda daya wanda zai rinka jan su a karkashin alqur'ani da sunna, wa iqamatil jihad, da kuma tsayar da jihadi a wannan kasa ta Hausa da kuma dukkan nahiyoyin duniya. Fa aqulu wa billahi at-tawfiq, shehu yace ina mai fadi, ina mai magana tare da neman dacewa a wurin Allah. Audatu fi hadha alkitabi 63 faslan, shehu yace na tattaro fasali fasali har guda 63 a cikin wannan littafi, ka adadi sunnihi alayhi salatu wassalam, kamar yawan shekarun manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi. Shehu kenan duk abinda shehu zai sunna yake nema. Ina fata an gane. Wa huwa kitabun nafi'un insha Allah, yace wannan littafi ne mai amfani in Allah ya so. Mun ga tawali'u ko bai bugi irge ce shine shehu dole Allah ya karbi wannan littafi ba, sai yace insha Allah littafi ne mai amfani. Fi hadha zamani, a cikin wannan zamani, liman awwala alaihi, ga duk wanda ya dogara ga wannan littafi a wannan zamani zai yi mishi amfani. Ma'ana ka ce yau ake rubuta littafin haka ne. Shehu yace al-faslul awwal, fasali na farko, fi wujubi al-hijrati min biladil kufar, nan shehu zai mana bayanin waɗannan fusul ne gaba ɗayan su, sa'annan ya zo ya fara mana sharhin su ɗaya bayan ɗaya. Fasalin da ke magana akan wajabcin hijira daga ƙasar kafirai, ma'ana an aka ce wannan ƙasa ce ta kafirai, to wajibi ne musulmi su hijira su bar wannan ƙasa. To shehu zai yi mana bayani dalla dalla kafin ai hijira akwai wasu sharuɗa tukuna. Al-faslu thani, fasli na biyu, fi ta'wili qawlihi alayhi salatu wassalam la hijrata ba'da al-fath. To annabi ya ce babu sauran hijira bayan an ci maka da yaki. To kuma gashi shehu ya ce wajibi ne za a yi hijira a ƙasar kafirai, ya za a hada wannan magana? Shehu zai bada bayani akan menene wancan hadisi yake nufi da annabi ya ce babu hijira bayan ainihin wato buɗe maka, zai yi mana bayani akan abin da ake nufi insha Allah. Al-faslu thalith, fasli na uku, fi sana'illahi ta'ala 'alal muhajirina, za a yi bayani dangane da yabo da Allah ya yi wa waɗanda suka yi hijira, allazina kharaju min diyarihim, waɗanda suka fita daga ƙasashensu, wa taraku amwalahum lil kuffar, suka bar dukiyoyinsu ga kafirai, suka tsira da imaninsu. To zai gaya mana irin yabon da Allah ya yi musu. Wa aradu anfusahum lil ba'si, suka ainihin miƙa kansu ga ainihin yaƙi, wadda-ra'i, da wahala, da faɗi tashi, wal qatli, da kisa, min ajilil hijira, saboda hijira. Ma'ana suka zaɓi kisa da wahala da yaƙi da rabuwa da dukiyarsu da rabuwa da gidajensu da garuruwansu don su hijira su koma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan wa sana'ihi alal ansari, da kuma irin yabon da Allah maɗaukaki wa mutanen Madina, allazina awaw wa nafaru, wadanda suka rungumi masu hijira sa'annan kuma suka taimake su. Al-faslu rabi, fasli na hudu, fi taharimi miwalatil kafiri, zai magana dangane da haramcin nuna soyayya da jibintar kafirai. Al-faslu al-khamis, fasli na biyar, fi wujubi miwalatil mu'mini, zai magana dangane da wajabcin ka nuna soyayyarka ga mu'minai, tunda an ce wajibi ne ka ainihin wato ki kafirai, to kuma wajibi ne aka san shi kenan ka so mu'minai. Al-faslu sadis, fasli na shida, fi wujubi nasbil imami, bayani dangane da wajabcin kafa shugaba kwaya daya, ba wai shugaban kungiya ba, ba shugaban party ba, ba shugaban anguwa ba, shugaba kwaya daya wanda yake na musulunci a ƙasa, wanda in yi magana dukkan al'ummar musulunci za su ansa, to wajibi ne wannan. Al-faslu sabi, fasli na bakwai, fi shurutil imam, dangane da sharuɗan shi shugaba din. Akwai sharuɗan da sai mutum ya cika zai iya cancanta ya zama shi ne shugaban musulmi. Al-faslu samin, fasli na takwas, fi asasil imara, game da fandisho ko tushen da ake ɗora shugabanci a kai. Idan za mu kafa wani shugabanci, waɗanne irin ainihin wato ainihin diraku ne za mu kafa sa'annan shugabancin ya tsayu. Al-faslu tasi, fasli na tara, fi arkanil wilaya, dangane da karkasuwar ayyukan hukuma, ayyukan gwamnati, ma'ana ma'aikata kaza, ma'aikata kaza, ma'aikata kaza, ko kuma ainihin wato shugabanci iri kaza, minista, governor, chairman da makamantansu. Al-faslu al-ashir, fasli na goma, fi aqsamil wilayati shar'iyya, dangane da karkasuwar irin ainihin ma'aikatu na shari'ar musulunci, ma'ana ma'aikatar kaza, ma'aikatar kaza, ma'aikatar kaza, duk za a yi bayanin abubuwan da suka shafe mu. Al-faslu al-hadi ashar, fasli na goma sha ɗaya, fi hukumil istikhlafi alal biladi, bayani dangane da ɗora wani ya zama gwamna na wucin gadi, ko ya zama ainihin wato gwamna na temporary a ainihin wato jiha ko a wani gari. Wa bayani shurutin lati tuqadu alal ummali, da kuma sharuɗan da za a ainihin wato iya karɓar su daga ma'aikatan gwamnati. Wa hukumi hadayahu, da kuma irin hukuncin kyaututtuka da za a karɓa, za a ainihin yi wa ma'aikatan gwamnati ko kuma su in sun bayar a karɓa. Duk zai warware mana waɗannan matsaloli insha Allah. Al-faslu thani ashar, fasli na goma sha biyu, fi targhibin nasi fil jihad, za a yi magana dangane da kwaɗaitar da mutane akan yin jihadi, ma'ana sai da jihadi ne ainihin mutane za su rayu rayuwar da za su samu mutunci. Al-faslu thalith ashar, fasli na goma sha uku, fi hukumil jihadi, bayani dangane da hukuncin shari'ar musulunci game da jihadi. Jihadi farilla ne, wajibi ne, to zai mana bayani dangane da haka. Al-faslu rabi ashar, fasli na goma sha hudu, fi istimrari wujubil jihadi ala al-ummati ba'da sahaba radiyallahu anhum ila zamani Isa alayhi salam, zai bayani dangane da cewa wajibcin jihadi din nan ya tabbata kuma yana nan akan al'ummar musulunci tun daga kan aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama, ba har bayan sahabbai, har zuwa zamanin da annabi Isa alaihi salatu wa salamu zai sauko. Ma'ana ba a shafa jihadi ba, jihadi na takobi da bindiga da dukkan makamai, ba wai jihadi na a gauna kawai a yi ta ainihin wato salati ba, an gane ko? A'a, jihadi na abuga yana nan har abada. Dama waɗanda suka kawo cikas akan wannan sufaye ne, da kuma ainihin ƴan kungiyar Qadiyaniya, ƴan Ahmadiyya. Kungiyar Ahmadiyya dama kasar Ingila suka kafa ta don ta yaki da musulunci, saboda haka ba su yin jihadi. Sufaye kuma sai suka ce ai jihadi shine jihadin nafsi, har suka kaga hadisi akan haka, wai annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun je yaki suka dawo, an sha wahala sai aka zauna gindin bishiya ana hutawa, wai sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace raja'ana minal jihadil asghari ila al jihadil akbari, wai mun dawo daga karamin jihadi za mu tafi babban jihadi. Sai suka ce wani irin babban jihadi, kuma duk wahalan nan da aka sha jihadin bai isa ba, sai ce jihadin nafsi. Kasa sai ka nade da carbi kamu goma, ƴaƴan magarya sun cika gabanka, kai tai shi kenan, ba ruwanka da jihadi na takobi da takobi. Wannan kisa ne ga jihadi, wannan hadisi billahi al-azim ƙarya ne. Manzon Allah bai faɗi wannan hadisi ko kusa da wannan hadisi manzon Allah bai faɗi ba. da a ce wannan shine jihadi na hakika wanda ake nufin ayi, da fa Shehu Usman bai yi jihadi ba. Shehu Usman ya fi duk wani malami da ka sani iya salati, duk malamin da ke yanzu wani sufi ko wani ne, Shehu Usman ya fi shi iya salati. To amma yaya aka yi sai ainihin da ya buga aka fara tukuna? Wannan yana tabbatar da cewa wajibcin yin jihadi tun daga zamanin annabi da sahabbai har zuwa zamanin da annabi Isa zai sauko, ma'ana har ƙarshen duniya kenan. Neman tuwo ai ana har duniya ta tashi ko? Al-faslul khamis ashar, fasali na 15 fi haddil jihad, game da ta'arifi, definition na jihad, menene jihadi ma tukuna? Shehu Usman zai mana bayani akan kalmar jihadi din a lugance, ma'ana a larabce, sa'annan kuma a shar'ance me ake nufi da jihadi. Al-faslu sadis ashar, fasli na 16 fi shurutu wujubil jihad, sharuɗan da za su sa jihadi ya zama wajibi, waɗanne sharuɗa ne? Don akwai sharuɗa. Al-faslu sadis ashar, fasli na 17 fi fara'idil jihad, bayani game da ainihin farillolin jihadi, ma'ana abubuwan da suka faranta a yi su a cikin jihadi. Al-faslu samin ashar, fasli na 18 fi hukumul qitali fil ashhuril hurumi, hukuncin yin yaƙi da jihadi a cikin watanni masu alfarma, watannin da aka haramta yaƙi a ciki su ne Zulqa'ada, Zulhijja, sa'annan watan Muharram, sa'annan watan Rajab. Waɗannan watanni guda hudu shari'ar musulunci ta hana yin yaƙi a ciki. Amma Shehu zai mana bayanin menene hukuncin yin yaƙi din a ciki, ko da wata larura ta faru ana nan an hana dai, kamar kafirai su faɗo mana a cikin watan Rajab, yanzu muna watan Rajab, sai kafirai suka faɗo mana, to an hana yin yaƙi a cikin wannan wata, to in suka faɗo mana menene hukunci? To za mu ji abin da za a yi bayani insha Allah. Al-faslu al-19, fasli na 19 fi man yuqatilu fil jihad, su wane ne za a yaƙa in an je jihadi din? Misali, za a yaƙi mata da maza, yara da manya, tsoho da fasto da rabran da duk, ko kuwa yaya? Duk za a yi mana bayani. Al-faslu al-20, fasli na 20 fi man yusta'anu bihi fil jihad, su wane ne za a iya neman taimakon sa a wurin jihadi? Ma'ana zai yi mu musulmi muna jihadi, mu nemi wani kafiri ya taimake mu akan wani kafiri? Al-faslu al-hadi wal-20, fasli na 21 fi hukumi darbi tubuli fil jihad, hukuncin buga kuje a lokacin jihadi, a buga ganga don a tsuma maza, menene hukuncin wannan? Irhaban lil kufari, a tsuma maza kuma a tsoratar da kafirai cewa to ga fa gwaraza nan sun taho, me ke hukunci? Al-faslu thani wal-20, fasli na 22 fi hukumi lubsul hariri fil jihad, hukuncin sanya alharini a jihadi, ma'ana ka dinka riga alharini ka sanya, dama haramun ne, to menene hukunci a wajen jihadi? Shehu zai bayani insha Allah. Al-faslu thalith wal-20, fasli na 23 fi hukumi tahliyati alatil harbi bizahabi, hukuncin ayiwa kayan yaki ado bizahabi da zinare, wal-fidda da kuma azurfa fil jihadi, a wajen jihadi, ma'ana bindigar ka sai ai maka bindiga ta zinare, ko ai mata ado da azurfa ko zinare, menene ke hukunci? Ko kuma wukar ka ai mata ado da zinare ko azurfa, ko ai maka kuben wukar ka da alharini ko makamantan haka, menene hukunci? Al-faslu ar-rabi' wal-20, fasli na 24 fi hukumi ta'liqil ajrasi wal awtari fi a'naqi ad-dawabi fil jihadi, hukuncin rataye al-ajras, kararrawa a wuyan dabbobin da ake hawa a tafi jihadi, wal-autari da kuma bel fi a anakin dawabi a wuyan dabbobi fil jihadi, a wurin jihadi, menene hukuncin a rataye kararrawa, ko kuma ainihin wato a sanya bel a wuyan jaki ko doki ko alfadari ko raƙumi wanda za a hau a je jihadi, ko kuma in yanzu ne a zamanance a ce misali abin hawanka da za ka hau ka sanya irin waɗannan abubuwa a jiki, menene abin me hukunci ya faɗi? الفصل الخامس والعشرون فصل هنا 25 في حكم اعطاء الرايه لامير الجيش في الجهاد hukuncin bayar da tuta ga komandan yaki a wajen jihadi, menene hukuncin wannan tuta da ake bayarwa? الفصل السادس والعشرون فصل هنا 26 في حكم دعوه الكفار الى الاسلام قبل القتال hukuncin aje za a yaki kafirai amma sai a fara da kiran su zuwa ga musulunci kafin a yake su din. Ma'ana in muka shiga wata ƙasa ta kafirai ba daga zuwa sai mu afka musu da yaki ba, sai a tsaya tukuna a samu wasu masu iya wa'azi da dadin baki su je su yi musu wa'azi, in sun kito sa'annan sai afka a yake su. To kun ga irin waɗannan abubuwa jama'a, matukar ba a shar'ance ka je ka kore su ba sai an samu hauka a ciki. Kowa ya ga 87 crisis da aka yi, 1987 kone-kone da abin nan da aka yi rushe-rushe, me ya faru? Musulmi ne zai je sai kamo a kwatafo sai ce ya kamo kwarkwara, ya kamo kuyanga, kuma ya je zai kona hotel sai ya sha giya ya yi tatul tukuna. To abin da ake bukata gaba daya, wallahi komai sai an koyi shi da ilimi, ba wai kawai a cika kwararo a tafi ana jihadi 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 da za ka dauko iziya ka miƙa mutum kuma sai dungun dungun, ga kuma rauni kamar tarin kayan wanki. Al-fasl as-sabi' wal-20, fasli na 27, fi hukumi qabul islam al-kafir, hukuncin karbar musulincin kafiri. Ma'ana ka je za ka kashe shi sai kalmar shahada mai ke hukuncin ka karɓi musuluncin shi a lokacin ka rabu da shi. Wa akhdhil jizya minhum, da kuma karɓar jizya a ɗora kafirai jizya duk shekara, za kafiri balagagge zai bayar da naira 2000 mai ke hukuncin wannan. Idza kanu bi mahallin yu'manu ghadrihim, in sun kasance suna zaune a gurin da an amince ba za su yaudare mu ba, ba za su ha'ince mu ba, sai mu ɗora musu jizya. To mai ke hukuncin mu karɓi wannan jizya? الفصل الثامن والعشرون فصل نأشرين دتقوى في تدبيرات الحرب وحيله في الجهاد حكومت دباروري ده حكمومين أوجان أينه يأتي الجهاد ميكي حكومت وانا أنغانيكو. الفصل التاسع والعشرون فصل نأشرين دترى في حكم الافتخار عند الرمي حكومت ين الفهري لوكتن دكوضو ذاك حربي ذاك حرب كبيا sai kai alfahari ko za ka harba bindiga da sai ka ce karbi daga dan muciya bakin titi. Misali me a hukuncin wannan ka kai irin wannan alfaharin, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafsuki waina ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib, kirari yake ni ne muhammadu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dan abdul muttalib, kuma ba alfahari bane, ni ne manzon Allah, gaskiya ce na faɗi. Kirari yake sannan ya harba, kama Abu Dharr al-Ghifari ya dau makami ya maka wa kafiri yace khudh hadha min walad al-Ghaffar, karbi daga dan muciya ga ka tsara mishi. Ina fata an gane sai ga haka abin nan. War rajzi, da kuma rangwada, kai rangwada tukuna sannan ka harbi kafiri, kai wani sufa kai kwanto ka kauce sannan ka bashi ga. Me ke hukuncin wannan? Shine ar-rajz, ana rera waka kana yin tasji'i a ciki. Ina fata an gane. Wa tasmiya, da fadan sunan Allah. Wa siyah, da kuma yekuwa a fil jihad, a wajen jihad ka san abu ya abu zaka jana ya 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 to ilo kadu fice huye bayani fa mu dubi ba abin da fashe huye bari fa. To dan Allah, yaya akai wai mutanen Najeriya suka bata ne? Dan Allah, ba za a saka tambaya ga malaman Najeriya ba, yaya akai suka sake da su malaman da jahilan suka bata? Duk abin da musulmi ke bukata a kasar Hausa da kasar Najeriya gaba ɗaya shehu ya rubuta mana shi. To ya akai aka bata? Kamar yadda kaga wannan littafi na bayani akan jihadi da hijira, haka kowace matsala ka samu zaka samu Shehu Usman kuma ya rubuta ya bayani akai. Sallah, azumi, zakka, zaman aure, fitar mata, duk sai da ya bayani akai. To yaya akai aka koma wai aka zama haka ne? To amma jihadi na biyu ne zai zo, shi yasa akai haka? Ina fata an gane. Insha Allah. Al-faslu thalathun, fasali na 30, fi wujuhil qital, fuskoki da iri-irin yaki din. Yaki din iri-iri ne. To iri-iri za a bayyana mana iri-irin yadda ake yin yaki din. Al-faslu al-hadi wa thalathun, fasali na 31, fi hukumi qital al-kuffar, menene hukuncin a yaki kafirai? Idza tatarassau bi zurriyatihim, in suka nemi kariya da ƴaƴansu, mun zo za mu yaƙe su sai suka zuba ƴaƴansu a gaba, sai suka fake da ƴaƴayen haka. to me hukuncin sai mu kakkashe ƴaƴan mu je mu afka kansu ko kuwa sai mu tura ƴaƴan ko kuwa ya zamu ko kuwa zamu kyale su tunda sun nemi kariya da ƴaƴan su aw bil muslimina ko kuwa sun nemi kariya da musulmi misali sai wani kafiri sai yazo sai yace wani za ku yake mu gobe amma zan shiga cikin alfarmakka to sai kace na yadda ka shiga cikin alfarmata to shikenan sai wani yazo yace ai shi sai ka miko kafirin nan ya kashe menene hukuncin wannan dan din muhani yar ali ibn abi talib ranar da aka yi fatuhu makka ta baiwa wani kafiri amana cewa yazo ya shiga cikin alfarmata sai ali ibn abi talib kaninta kenan sai taho yake ai dole ta miko wannan kafiri ya kashe sai ta boye kafirin sai ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wanka ma bace hakuri ya fito ba sai ta ce ya rasulullahi wanne irin abu ne Aliyu zai mini na shigar da wani kafiri cikin alfarmata kuma ya bi shi ya ce zai kashe sai annabi ya ce ajarna man ajarti ya ummu hani duk wanda ya shiga alfarmaki ya ummu hani mun tabbatar da alfarma a rabu da shi ka a kashe to don Allah an ba a koyi abin a shar'ance ba yaya sai ta ce a kai muna kashe kafirai kuma kai ka kawo ka boye wani guda daya to duk komai sai an yi ilimi الفصل الثاني والثلاثون فصلنا ثلاثين دبيو في حكم الفرار من الكفار في الجهاد حكمتهم قدو دقا كافره 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 زيكا قدو انا جهادي مينيني أفوكنتي الفصل الثالث والثلاثون فصلنا ثلاثين دقو في أصناف الغنائم قما دا يدد غنيمة تكركسو غنيمة إلي إلي جي كركسواتا زائي بياني الفصل الرابع والثلاثون فصلنا ثلاثين دقو shi kaifiyati kismatil ganima ya ake raban ganima din ganima an aka je aka samu ganimar yaki ya ake rabanta alfaslul khamis wa salasun fasli na 35 fi hukumul gulul hukuncin cin gululu ma'ana dukiyar ganima kasata tun ba a raba ba wa akhdhil mar'i ma yastahiquhu min alganima sa'annan kuma da bayanin abinda mutun zai iya dauka na daga ganima idza kanat la tuqsamu idan ya zama ba za a raba ta kismatan shar'iyya rabo irin na shari'a ba duk sa'an da aka yi jihadi in aka zo shugaba zai zalunci baya rabo na adalci to in ka tashi zaka diba gurgurdan ne zaka diba shi ma za a yi bayani dan ka kauce iyaka in an zalunce ka to kai kuma kakkai zalunci ana zauna a makarantar Ibn Sirin Ibn Sirin kowa san shi malamin Imam Malik ne sai aka sako magana Hajjaj Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi kuma kowa ya san shi kuma azzalimin sarki ne ya kashe manya-manyan malamai cikin tabi'ai da makamantansu sai aka sako ana gulmar shi ana zagin shi sai yake ku saurara yace Hajjaj da kuke zagin shi lalle azzalimi ne duk wanda Hajjaj ya zalunta Allah zai kwato mishi abin da ya zalunce shi amma kuma in kuka zalunci Hajjaj Allah zai rama mishi ma'anan azzalimi ya zalunce ka in kace zaka zalunce shi kai ma sai Allah ya kwato maka haƙƙinka daga gare shi kuma shi ma Allah ya kwace mishi haƙƙinka haƙƙin shi daga gare ka don wa mallahu bizallamin lil abid Allah ba azzalimi bane alfasl as-sadis wa salatun faslina 36 fil khumusi bayani game da khumusi shine in an je ainihin wato an kasa ganima 1/5 to yaya za a yi da wannan 1/5 din وسائر انواع بيت المال da kuma sauran ainihin dukiyoyin dake ainihin treasury ma'ana dukiyoyin dake cikin baitul mali na musulunci ya za a yi da su da nau'o'in ya za a sarrafa su wa hukumi ta'aqqud ma ba'ahu wulatil jur da kuma hukuncin abi bayan abin da shugabanni azzalimai suka sayar gwamna sai ya sace wani abu yaje ya sayar ko sarki ya sace wani abu yaje ya sayar ko wannan shugaban ma'aikata ya dauke generator yaje ya sayar ko wannan ya dauke gaba yaje ya sayar wannan ya kwanta banka yaje ya sayar to menene hukuncin abi baya aje abinci ko wannan abu wa ummalihi da ma'aikatan gwamnati ma'aikata a ma'aikata sai suka yi sata min baitul mali daga cikin dukiyar ainihin wato baitul mali yaya za a yi abi baya don aje a ainihin binciko wannan abu a dawo da shi in kuma an riga abin ya salwanta ya za a yi a dora musu fansa su biya الفصل السابع والثلاثون فصلنا 37 في حكم ما هذا الكفار من اموال المسلمين حكمن ابند كافري suka kwace daga cikin dukiyoyin musulmi kafirai an zo an yi jihadi sai suka kwace wani abu daga cikin dukiyoyin musulmi wata rana sai aka yi nasara akan su aka je daga cikin ganima sai aka karbo hadda wannan abu wannan abu za a saka shi cikin ganima ko kuwa za a dauka a mayarwa da mai shi kyauta ko kafi ya bada kuɗi ko kuwa ya za a yi shehu zai bayani insha Allah الفصل الثامن والثلاثون فصلنا ثلاثين تقوى في حصول الحرية لأبيد الكفار دنغني دا تبتد دا انتي غباين كافرين الحربيين وانا كافرين دا اكي ياكي اذا فروا الينا اذا سكا قدو غريمو باين نا كافرين سيسكا قدو دا قصر كافرين دا مكي فتا دسو سيسكا تهو غريمو تذا اتبتد دا انتي غريسو وجواز وطئ النساء سألنا دا بياني اكن حلچن اصادو دا ماتا allati subina minhum wadanda aka kwato daga kafirai ba'da istibra'i bi haidatin bayan sun yi istibra'i da haila daya dama duk abin da bai shafi saki ba saki shine ake yin ainihin za a ce mata za ta yi idda jini uku amma abin da ya shafi karuwa ce za ta yi aure sai a ce ta yi istibra'i jini daya an gane ko ko kuma misali a ce an yi hul'i ne mace ce haka siddan tace ba ta san mijinta aka yi hul'i nan ma jini daya za ta yi duk haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunci to haka an kamo matan kafirai daga kasashen arna in aka zo aka rarraba wa musulmi to bai halatta ka ji gaba da saduwa da ita ba sai bayan ta yi istibra'i da jini in dai jini daya shikenan wa in kana lahunna azwajun fi daril harbi shehu yace ko da suna da mazaje a ainihin kasashen kafirai ya halatta sai a ci gaba da saduwa da su tunda an kwace su ma'ana kafircin nan na wadancan mazaje nasu ya halatta wa da musulmi matayen su abin duk da yasa kaga zai halatta maka da matan wani da dukiyar wani da ka kashe wani wannan abu ba karamin abu bane fa matar wani ta zama halal gare ka kai tsaye ba daura aure dukiyar wani kai tsaye ka ci hani an mari an babu hisabi duniya da lahira ka kama mai rai ka kashe babu hisabi duniya da lahira wannan irin abu ne ya jawo wannan abu ai shine kafirci ashe kafirci ba karamin muni ne da shi ba al-faslu at-tasi' wa as-salatun fasali na 39 fi hukumi man wujida fi aidil kuffari musta'badan wanda aka same shi a hannun kafirai suna bautar da shi wadda a annahu hurru sai ya ce ai shi da ne amma suka kama shi haka tunda suka mai da shi bawa muslimin kuma musulmi ne to me hukuncin shi au ukhiza fil jihadi ko kuma yace ai an kama shi ne a lokacin jihadi ma'ana an kama shi ne a lokacin jihadi wadda a annahu hurru muslimun lam yuhajir sai ya ce shi da ne musulmi sai dai da yi hijira ba har aka zo kasar aka yaƙe su a halin shi yana musulmi sai aka kama shi shi ba bawa bane to ya za a yi da shi au juliba min baladin ko kuma an ɗauko shi ne daga wani gari kasura fihi bai'il ahram wanda ake yawan kama ɗaya ana siyarwa ɗaya ne ba bayi ba sai a siyar da su wadda a annahu hurrun muslimin sai yace shi ɗa ne kuma musulmi to yaya za a yi da shi al faslul arba'un fasali na 40 fi hukumi waladil harbi game da hukuncin dan wanda yake ainihin kafiri ne na yaki kafiri ne wanda yake abokin fadan mu to me ke hukuncin dan shi wa malihi da dukiyar shi idza aslama bi baladil harb idan shi kafirin ya musulunta a can kasar su inda yake kasar ce wanda muke yaki da su mu musulmi wa samarra fi hay zauna a kasar ya'ayen shi da dukiyoyin shi menene hukuncin su au kharaja ilaina ko kuma ya fito yayi hijira zuwa gare mu wa taraka waladahu wa malahu hunaka ya bar ƴaƴayen shi da dukiyoyin shi a can sai muka je aka yi jihadi sai aka dauko wannan dukiya ta shi da aka kamo dukiyar shi to menene hukuncin da za a kan dukiyar shi da ƴaƴayen shi ma'ana za mu ce dukiyar shi ta zama ganima ƴaƴayen shi sun zama bayi matayen shi sun zama kwarakwarai ko kuyangu ko kwayaya al'amarin yake al-faslul hadi wal 40 fasli na 41 fi hukumi amwalil muslimina hukuncin dukiyar musulmi almuqimina bi baladil harb wadanda suka zauna a kasar kafirai ikhtiyaran da san rai da zabi kawai ba wai tilasta su akai ba ba sun rasa yadda za su yi hijira bane haka siddan kana musulmi sai ka zauna a kasar kafirai har aka je ainihin aka yaki aka kwaso dukiyar ka me yake hukunci alfaslu thani wal 40 fasli na 42 fi hukumi fida'i asaral muslimina game da hukuncin ainihin wato fansar a bayi ko kuma kamammu bursunonin yaki na musulmi war ruju'u bil fidya, a koma ainihin a kai fidya don a karɓo su. Menene hukuncin wannan? Mun gane ko? Ma'ana kafirai sun kama ƴan uwanmu musulmi a halin muna da kuɗi da za mu karɓo su fansa, to me ke hukuncin mu ɗibi ainihin kuɗi mu je mu yi fansarsu? Zai mana bayani a kai insha Allah. الفصل الثالث والأربعون فصل لنا أربعين دعوكو في الأماني دعما دا أينهن قل يرجدين يزمن لا فيا يا يا أكي. الفصل الرابع والأربعون فصل لنا أربعين دعوكو في الصلح مع الحربيين على المهادنة دعما دا صلح دا كافران دا مكي ياكي دا سو أكان أزونا أثورا على دا ياكي معنا أجي مكاميزو عن الوقت تشيني مهادنة وانشان أقل زمن لا فيا شيني الأمان. Muhadana kuma ana cikin yaki sai a ce to a saurara aja makamai zuwa nan da kwana bakwai ko maka kowa da yanzu ya shaida haka tun daga yaki nan ana tai a duniya yanzu. Al-faslu al-khamis wal-arba'un fasli na 45 fi ahkami ahli zimma game da hukunce-hukuncen kafiran amana. Ma'ana kafiran amana akwai wasu hukunce-hukunce da suka keɓanci da su, kamar a ce kada kafira ta sanya kaya irin na musulmi, kada kafiri ya sanya kaya irin na musulmi, kada wani kafiri ya hau abin hawa mai daraja irin wanda musulmi ke hawa, kada kafiri ya sanya riga haka siddan ya tafi sai ya haɗa da janjami yadda an gan shi an ga min ashabin nari. Al-faslu sadis wal-arba'un fasli na 46 fil farqi bayna qitalil kafirina bil afala wa bayna qitalil murtaddina, bayani dangane da bambancin yakin kafirai na asali da kuma kafiran da suka yi ridda. Waɗannan asalin su kafirai ne tantagarya, zunzurutu, tsagwaro, kiristoci ko yahudawa ko magusawa ko majusawa, me ke hukuncin yakin su? Sune kafiran asali. Da kuma hukuncin musulmi ne sai suka yi ridda, me a hukuncin yakin su? Al-faslu sabi wal 40 fasali na 47 fil farqi bayna qitalil bighati, hukuncin yakin waɗanda suke ɗan ta'adda masu fajirci idan iskan cikin gari, me ke hukuncin a yake su? Wa bayna qitalil mushriki ne da kuma waɗanda suke mushrikai ne, musulmi ne amma ga shirka suna yi, me ke hukuncin a yake su? Su kuma duk sa'an da kaji an ce mushriki yana yin wata ibada ne ta musulunci ya kawo yake hadawa da wani abu na kafirci, ba da haka ba za a ce mushriki ba. Dan mushriki wanda yake hada abubuwa kishiyoyin juna, ishtiraki kenan. Amma a ce tsagwaran kafirci yake, ba za a ce mishi kafiri. Amma ya yarda da Allah amma kuma yana kaza yana kaza, to sai a ce mushriki. Ina fata an gane. Da kafiri da mushriki matukar baka ce musu kafiri ba ko mushriki, sai sun mai da kai kafiri ko sun mai da kai mushriki. Sannu. الفصل الثامن والأربعون فصلنا 48 في الفرق بين قتال المحاربين وبين قتال البغات, hukuncin bambancin yaki da wato bambancin yaki da waɗanda suke kafiran da ake faɗa da su ne, da kuma yaki da waɗanda suke ɗan ta'adda ne, duk za a yi bayani. الفصل التاسع والأربعون فصلنا 49 في حكم أموال المسلمين, hukuncin dukiyar musulmi, al-muqimi na ma'al muharibi na waɗanda suka zauna da kafiran da muke yaƙi da su, ikhtiyaran sun zauna ne da sallar su da zaɓi, ba tilasta su aka yi ba, sai suka zauna tare da kafirai waɗanda muke yaƙi da su. Al-faslul khamsun fasli na 50 shehu ya ce fi hukumi amwalil mafqudina, hukuncin dukiyar waɗanda suka tafi suka ɓata. An je yin jihadi, mun bincika wane dai ba kashe shi aka yi ba, amma ina yake? To ya bata, an neme shi wata da watanni an rasa, to ya za a raba dukiyar shi ga dangin shi? Wa iddati zawjatihim, da kuma iddar matayensu. Mutumin da ya tafi ya bata shekara da shekaru ba a gan shi ba, yaya za a yi matan shi ta yi idda? Yaya za a kashe auren da sauransu? Sa'an nan da bayani ga wa hukumi ghasli shuhada'i, da kuma waɗanda suka yi shahada a filin yaƙi, ya za a yi musu wanka? Wa taksinihim, ya za a yi musu likafani? Wa salati alaihim, ya za a yi musu sallar gawa? Shehu kenan. Al-faslu al-hadi wal-khamsun fasali na 51 fil afwi, game da ainihin kauda kai yafewa, wasafi da kauda kai, al-afwu yafewa, wasafi da kauda kai, wal-mu'akhadha da kuma wanda ya cancanci a kama shi a kama shi, wal-adab da ladabtawa, ma'ana duk sanda aka ce mun tare din nan ba zai yi mu zauna kara zuba ba. kai shugaban an yi maka wani laifi wani lokacin sai ka kau da kai wani lokacin ka yafe amma wani sai an dan kama shi Allah dabtar da shi sa'annan za a zauna lafiya ina fata an gane Allah ya shiryar da mu ba
Thank you.
wannan
kafai Thank you.
Bayani Oh.